sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar 37 ga watan Satumbar shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yako Makiri ne tare da Hadiza Kyari, za mu gabata muku da shirinmu na wannan la'asariyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk wani harin da sojojin Amurka za su kai wa Iran zai zama daidai da harin da aka kai akan matattun man fetur din Saudiya. A yau Talata, Falastinawa ke kada kuri'unsu a zaben gama gari wanda Prime Minister Benjamin Netanyahu ke fuskantar kalubale daga aboki hamayarsa tsohon hafsan sojoji Benny Gantz.
To kanan labarin kenan. Bayan ko kun gaba jin labarai, za ku ji cewa shugaban jamhuriyar Niger Isufu Muhammadu ya kaddamar da wani aikin haɗin, wato aikin shimfiɗa bututun mai. Sai dai wasu 'yan ƙasar ne suna gargaɗi cewa a kiyaye kada a fada cikin matsalolin da mai ke haifarwa a ƙasa.
Duk inda akwai mai fet, akwai cin hanci da kuma akwai bala'i. To bala'i har yanzu dai Allah ya kare mu. Tunda duk abin da ake kana gani kasan lakta da sauransu bai shahu wancan wajen mai fet ba. To yanzu ka gani cin hancin nan yanzu ta fara zuwa.
To madalla. Sashen wato bayan haka kuma za ku ji wani rahoto akan taron zaman lafiya da al'umman jihar Plateau suka gudanar biyo bayan tashin hankula da jihar ta shafa ma da shi.
Wannan gwamnatin da muke ciki yanzu tana son zaman lafiya, kuma kowa yana son zaman lafiya. Zaman lafiya bai zama dan sarki. Yau din nan yau duk abin da kake da shin ba zaman lafiya, ina zaka ji dadin shi?
Sashen Hausa na muryar Amurka kuma yana gudanar da wani taro da abokan kawancensa a birnin Abuja. Mustapha Nasiru Batsari kuma zai shigo mana da shirin Noma Tushen Arziki. Sai kuma sakonni da kuma sauraro kuke miko mana, amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk wani harin da sojojin Amurka za su kai wa Iran zai zama daidai da harin da aka kai akan matattun man fetur din Saudiya. Yayin da yake magana da manema labarai a safiyar jiya Litinin a farfajiyar fadar White House, an tambaye shugaban Trump kan kalamin da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi na ɗora laifin harin na Saudiya akan Iran. Sai ya ce, ina ganin muna da ra'ayi iri ɗaya, muna kokari ne kawai mu gano gaskiyar lamarin. Shugaban ya ƙara da cewa za a san wanda ke da alhakin kai harin nan da ɗan ƙanƙanin lokaci mai zuwa. A yammacin jiya, Trump ya faɗi wa manema labarai a ofishin fadar White House yayin ganawarsa da yarima mai jiran gado na Bahrain, Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifa, cewa duk da baya son yaƙi da Iran, Amurka a shirye take sosai a kan duk wani rikici fiye da kowace ƙasa. A yau Talata, Falastinawa ke kada kuri'unsu a zaben gama gari wanda Prime Minister Benjamin Netanyahu ke fuskantar kalubale daga aboki hamayarsa tsohon hafsan sojoji Benny Gantz. Kuri'un jin ra'ayin jama'a na nuna cewar zaben za a yi kare jini biri jini da jam'iyyar Netanyahu mai tsatsauran ra'ayi da jam'iyyar Gantz babu wadda kuma za a iya cewar za ta lashe a kasarin kujera 120 na 'yan majalisu. Jam'iyyu 10 na iya lashe kujerar majalisar Isra'ila, wanda hakan na iya ba a Victor Lieberman damar kafa gwamnati, wanda kuma ya taba zama ministan tsaro kuma na hannun damar Netanyahu, amma yanzu ya zama abokin karawarsa. Shi dai Lieberman shi ne shugaban jam'iyyar Beitenu Party, kuma yana iya samun karin 'yan majalisu daga 5-10. Taken yakin neman zaben nashi shine a sake mai da Isra'ila daidai, takin da kuma yake nufi a mai da kasar ta koma ta farkin jam'iyyun mutanen da a kasar. A lokacin gangamin yakin neman zaben nashi na ƙarshe jiya Litinin, Netanyahu ya ce idan ya lashe wannan zaben karo na biyu, zai tabbatar da cewa an biya Falastinawa dokiyoyinsu da aka lalata a yankin West Bank lokacin wata zanga-zanga. Tun shekara ta 2000, rayuwar mutane masu fama da matsanancin talauci a duniya ta inganta, amma har yanzu dai akwai sauran mutane da suke fama da rashin daidaito a fannoni da dama. Wannan shine bayanin da ke kungiyar Bill and Melinda Gates Foundation ya kunsa a rahoton da ya bayar akan shirin burin raya kasashe na Majalisar Dinkin Duniya. Gates ya zanta da wakiliyar muryar Amurka Lynette Momodu a birnin Seattle game da nasara akan yaki da cutar polio.
Well, there's a lot of credit to go around. Nigeria engaged. The heroes are the women who went out.
Mutane da yawa sun cancanci yabo. Nigeria ta yi aiki da mutane daban-daban, amma gwarzayen mutane su ne waɗanda suke fita, maza da mata, masu bi gida ga gida har ya zuwa arewa maso gabas. A wasu lokutan ma sukan sa rayuwarsu cikin haɗari. Wannan ba ƙaramin aiki ba ne. Ba mu gama ba, ya kamata mu kai ga kawar da cutar ta inda babu wanda ke kamuwa da ita. Har yanzu akwai inda rashin yin rigakafi yake haifar da cutar a Afirka. Gates ya ce, ina iya inganta tsarin kiwon lafiyar arewacin Nigeria. Ya kuma bayyana niyyar gidauniyar shi ta ci gaba da taimakawa jihohin nan arewa kai ga inganta kiwon lafiya a matakin farko. Labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jami'an kiwon lafiya na tarayya sun samar da wasu matakai na gaggawa da su magance cututtukan huhu da sigarin electronic ke haifarwa. A jiya Litinin, shugaban hukumar da ke kare yaduwar cututtuka wato CDC a takaice, Dr. Robert Redfield ya ce ya ba da fifiko a gano abin da ke haifar da wannan yaduwar cututtuka da sigarin electronic ke haifarwa wanda har yakan kai ga mutuwa. Ya zuwa jiya Litinin, CDC tana kan binciken mutane 380 da aka tabbatar da ko aka zarge da kamuwa da wasu cututtukan da ke da nasaba da cutar huhu, ciki har da mutuwar mutum 6. Masana harkokin kiwon lafiya sun kasa fahimtar ainihin abin da ya faru game da wata kebabbiyar alama da kuma sinadarin da ke kunshe a cikin sigarin, amma suna roƙon duk masu amfani da sigarin da su daina. Ana tallata na'urori da cewa bata kai tabar sigarin illa ba, amma masu gudanar da al'amura na gwamnatin tarayya sun gargadi babban kamfanin da ke kera sigarin electronic na Juul game da yin irin wannan ikirarin, suna cewa ba a tabbatar da su ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger, shugaban kasar Isufu Muhammadu ya jagoranci bukin kaddamar da ayyukan shimfiɗa bututun mai wanda idan an kammala zai ba da damar isar da man kasar daga rijiyoyin Agadam yankin Difa zuwa jamhuriyar Benin a ci gaba da ƙarfafa matakan shigar da ɗanyen man kasar a kasuwannin duniya. Sai dai wasu 'yan Niger suna jin hankula akan buƙatar ɗaukar matakan kiyaye afkawa fitintinu da ke tattare da irin wannan aiki. Gade Sulaiman Muni Barma da ƙarin bayani.
A ƙauyen Kulele na yankin Difa ne shugaba Isu Muhammadu ya jagoranci bikin kaddamar da ayyukan shimfiɗa wannan bututu da zai haɗa rijiyoyin man Agadam da tashar jirgin ruwan Seme da ke jamhuriyar Benin. Aƙalla miliyar ko biliyan 2,400 na sefa ne ake sa ran kashewa kafin a kammala wannan aiki, abinda zai bada damar bunƙasa tattalin arzikin Niger, in shi ministan man fetur Fumakoi Gado.
Nous allons passer d'une production de 20,000 barils jour à une production de 100,000 barils jour.
Yace daga ganga 20,000 da muke fitarwa a kowace rana a can baya, za mu lullunka zuwa ganga 100,000 a kowace rana. Tuni dai 'yan Niger suka fara nuna farin ciki akan wannan yunkuri na haɗin gwiwar China da Niger. Malam Chiroma Aisami Usa ne a kungiyar fafutukar ganin an yi haske da adalci a sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa wato Rotab.
Tunda ƙasar mu ta fara haƙo man fetur, ba mu kai ɗanyen mai muna saidawa. Haƙowa ne ake yi a tace shi sannan a saida. To yanzu tare da wanga bututu za mu rinka mu kan kanmu mu kai ɗanyen mai cikin kasuwa ta duniya mu saida. Abu ne wanda an kula kasa da talakawa suna iya cin amfani shi sosai.
A watan November 2021 ne ake sa ran kammala wannan aiki da zai samar da aikin yi ga mutane akalla 5,000. Sai dai Sidik Ali na kungiyar Mitrad na cewa akwai bukatar takatsantsan.
Duk inda akwai mai fetur, akwai cin hanci da kuma akwai bala'i. To bala'i har yanzu dai Allah ya kare mu. Tunda duk abin da ake kana gani kasan lakacin da sauransu bai shahu wancan wajen mai fetur ba. To yanzu ka gani cin hancin nan yanzu ta fara zuwa. In kuna tunai shekarun jiya ya kai maka kaman sati biyu sabon gobarar da aka sa difa. Yayi wasika zuwa ga ministry na petrol. Yace ya akai aka san difa ana fudda mai, ana tono mai, amma wayannan kamfanoni wanda suna tono mai depuis 2015 yau shekara hudu sun kaura daga difa sun koma can zandar. Ko motar su guda ba gane a abin aka san difa. Daga can zandar suna recruiting mutane. Wayannan da mutane recruit kuma ba san ko yaya ne ake recruiting ba.
Za dai a soma ayyukan shimfida wannan bututu mai tsawon kilomita 1982. A wani lokacin da rahotanni ke cewa danyen mai ya malala a kas a sakamakon fashewar bututun da ke hadari jiyon Agadam da matatar Soraz a makon jiya. Sauraka Ilyas Abubakar Shata na kungiyar Rotab ke nuna damuwa akan barazanar da muhalli ka iya fuskanta.
Sai irin banar da wannan bututu yake yi dabar ga rayuwar dan Adam, ga rayuwar dabbobi, ga kasar da muke noma da ita, ga itacen da muke amfani da su ne yau da kullum. Da ya kamata a bi ka'idodin dokokin tsaftace muhallinmu.
A shekarar 2009 ne gwamnatin jamhuriya ta biyar a ƙarƙashin shugabancin Tanja Muhammadu ta cimma yarjejeniya da kamfanin CNPC na ƙasar China, wacce a ƙarƙashin ta aka fara haƙo man fetur a rijiyoyin man Agadam tare da gina matatar Soraz a Zandar, kafin daga bisani a fara sayar da shi a kasuwannin kasar a shekarar 2012. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulemu Muni Barma. Sashen Hausa Jamhuriyar Amurka yana gudanar da wani taro da abokan kawancinsa a birnin Abuja. Taron ya tattaro 'yan jarida daga gidajen rediyo a ƙasashe da dama domin tattauna akan batutuwa masu muhimmanci tare da ba mahalarta horo. Daga birnin Abuja ga Hawwa Umar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Muryar Amurka tana gudanar da taro na kwanaki uku domin tattaunawa da abokan hurdarta don samun kyakkyawar fahimta game da irin shirye-shiryen da abokan hurdar nata ke yadawa a tashoshinsu. Taron ya samu halartar shugabannin gidajen rediyo da talabijin daga kasashen Afrika kamar Niger, Ghana, Togo, Senegal da kuma wasu daga jihohin Najeriya. Mahalarta taron sun nuna jin dadin su game da taron tare da bayyana irin tagomashin da suke samu daga shirye-shiryen Muryar Amurka da suke yadawa a tashoshinsu.
Azakunmu ne da jaha Tilbury a kasar Niger. Wannan dai taro na horko ne da aka yi akan share-sharen Hausa. Kuma zuwa nan wanda ba mu san shi ba mun san juna, kuma wannan horo da aka bamu Allah ya sa ya tai da gaba. Abin da mu ba za mu yi mu yi shi ba, su sun yi shi sai mu dauka kowa iji.
Yusuf Abdulganiwu Inshola, General Manager na Zuri'a kasar Ghana. Wannan taro tai tasiri, akwai katar musanjuna domin ganin cewa mun taimakawa kanmu da kanmu wurin yadar da aikin mu. Zanzuriya ne tasha ta 'yan kasuwa ta farko a tarihin Ghana da ta fara daukan muryan Amurka, kuma mun ga irin ci gaba da wannan abin ya zo da a cikin tafiyan mu.
Rahmu Mahmud Jawando daga Ghana GBC. An tattauna da dama kan abubuwa da ke cin manatu a ƙuriya. Mun samu ganawa da junan mu da abokan hulɗan mu a bangaren radio. Naga cewa akwai shirye-shirye da dama da idan har to an kawo su ta bangaren television zai yi tasiri sosai.
Har ila yau wasu daga cikin mahalarta taron sun faɗi wasu abubuwan da ke ci musu tuwo a ƙwarya tare da bada shawarwari.
Sunana Hamza Nomo, gidan radio da television Sarauniya a birnin Yamai. Lokaci zuwa lokaci ya kamata a ce a sana irin wanga taro tare da abokan hulɗar tasu, saboda aikin ya hita hiya da kyau haka nan. Hulɗar ta da masu saurare ya kamata ta ƙara ta hanyar ziyartar masu saurare. Ma'aikata su je wurin su gan su, su tambaye su irin nasu matsaloli, husawa'i da irin shawarwari daban-daban wanda ya kamata su ma su bada. Sai abu na gaba, yadda ita muryar Amurka Afirka, ƙasar Niger. Mutane suna son su kira, su tsohon bakin su cikin muhawarori da ba da dama ko ba da nasu ra'ayi, amma abin sai ya kai sai ya gagara. Nan dai kullun Najeriya ne muke saurari. Alhali mu ma muna da namu ra'ayi da ya kamata mu bada.
Radwan Mammandan Kwanya daga Alfa Radio Kumasi, Ghana. Inda da muke bukata ne muryar Amerika su yi shine su dewa suna dukufa akan ƙasar mu na Najeriya. Ya kamata wani lokaci a ta zuwa wasu kasashe wanda yake ana saulara kuma su ma suna Hausa a doko irin waɗannan mutane masu nakasa da kuma irin shirin nan na ciki da gaskiya zaka ganshi wani wuri kuma makamancin Najeriya.
Larry Babu shugaban gidan radio da television Unity FM Jos. Jifa jifa a rinka ambaton gidajen radio da suke kawance da muryar Amerika. Kinga wannan zai kara mana kwazo.
Taron da ya zama dama ta ganawa tsakanin masu aikin rahotanni na muryar Amerika a Najeriya da shugabannin gidajen radio Hawwa Umar muryar Amerika daga Abuja Najeriya.
To madalla a gaida Hawwa Umar sai da muna aikin gafara ba za mu iya kawo rahoto na uku ba da muka ce daga jihar Filato. Amma kada a shafa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen su na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 11 ne da minti 16 na wato safe kenan a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a shirin na yau za mu leƙa ƙananan hukumomin Shiroro da Rafi a cikin jihar Niger Najeriya ne, inda a cikin makon jiya tashin hankalin 'yan bindiga ya sa dubban manoma suka tsere daga garuruwansu suka bar gonakinsu a daidai wannan lokaci da yabanya ta fara kyau.
Ni ma karan kaina masara na na can ƙasa, shinkafu duk mun yanki mun tula su ƙasa. Jiya na tura yaro na mu duba mu gani cewan in akwai dan sun kauce ba su kauce.
Sannan za ku ji abinda hukumomin jihar Niger ke cewa akan wannan al'amari.
Kawo yanzu mai girma gwamna ya ba mu umarni na mu je a tabbatar da sun samu kyakkyawan kulawa maganan abinci.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla, kamar dai yadda muka bayyana tun da farko a cikin shimfiɗar shirin, shirin na yau zai leƙa a sansanin 'yan gudun hijira ne da ke garin Kagara ta jihar Niger, inda a yanzu haka sama da mutane 3,000 da suka fito daga garuruwa 14 na ƙananan hukumomin Rafi da Shiroro ke zaman gudun hijira a sakamakon fatattakar da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane suka yi masu a cikin makon jiya. Wannan al'amari dai ya zo ne a daidai lokacin da aikin gona yakan kama. Ga abinda wasu daga cikin 'yan gudun hijiran suka bayyana.
Ni ne Isya Umaru.
Isudun makira
duri. A dalilin da muka hijira, dalilin barayi suka gallabe mu a ƙauyenmu. Ni ma kiran kaina Allah ne su ne. Saboda na ɗaya an yanka mu yaro, aka kwashe mu dukiyoyi. Aka kwashe mu dukiyoyi.
Bayan an kashe yaro.
Bayan na biyu din su kai an yi wannan, muka tashi muna zuwa daji muna boyewa, suka ƙara zuwa suna biyo mu. Ni din ga sun tarar da ni, gashi da sun tarar da ni a daji ina yaran mu. Nace me za ku yi da yara? Muna so mu kulla abuta da su. Nace to wani irin abuta?
Su ƙarayenke
su hudu kowanne da yake din shi. Sai naje nace to su canza wuri wajen boyo
su yaran
nawa. Suna nan kenan cikin da almuru yayi, ba mu so ma hana mu da mangarwa, saboda sai muka ji suna ta buga mu bindiga. Ku fito mana, duk wanda bai fito ba sai mun bindige shi. Muna kaman nan da itacen muka roye, saboda haki ya sha mutu suka boye. Sai suna ta bin labobin mu suna duduba inda kasan naman daji haka suke nemi.
Kaman ku nawa ne kuka bar wannan garuruwa?
Mu muna da yawa gari da muka bari, kaga dai kadaga daya, kukoki biyu, madaka hudu, hanawaka biya.
Batun amfanin gonan ku da ke can?
Suna can, duk yana can. Ni ma karan kaina masara na can ƙasa, shinkafu dumu yanki mun tula su ƙasa. Yau ma na tura, jiya na tura yaro na mu duba mu gani cewan in akwai dan sun kauce ba su kauce ba. Yanzu haka kayan gonan mu shinkafu shanu na can yanzu dajin suna cin mu shinkafu, kuma cikin gidajen mu suke kwana.
da ku wannan sansani me ne kiran ku ga ita musamman
kuka da muka kama gwamnati muna so gwamnati mun kama ta kuka dan Allah ta taimaka mu da wannan bayan Allah su taimaka mu da bayan Allah ni karan kaina yaro na an yanka shi an yanka wani shi mata na kan gudu na rance da Allah ga ya danta nan ya hita malam ka duba ka gani ka san dai tsoho nake wallahi talla dubi gafafuwa yanzu takalma ma na naira 5 ban da shi riga ma na naira 5 ban da shi duk kun kwashe mu kaya mun kawo kuka gwamnati dan Allah dan Annabi ku taimaka mu in dai tana so kuma zaben ga da muka mun zabe shi tsakani da Allah wallahi ka tima kawai san da muka sai ko wanne na sa yaro sai 500
kai sunanka
Sama'ila Umaru mutanen nan dai sun addabe mu a cikin daji kwanan nan abun ya kai menene akan ce bango tura kai bango suka zo suka dame mu a gida muka bar gidan muka koma gonaki kafin inta ku da iyalan mu da yara da matan da ta aihu maran nan muka tashi muka bar gida da muka koma daji muna nan cikin gona na kenan a tsauni sai muka hango mutane kamar wasa mata suka ce ga sunan zuwa suka kare muka ce to ku dan zaurara ku saurara cikin mazara suka ce ba su yadda ba ai suna mu mata abin gaba
suna kashe mutane
shike da sai suka tashi suka wuce saboda suna mu mata fiyadi sun karaya ka gane ko shine mata suka tashi suka yi gudu da suka yi gudu shike nan mu sai suka rutsa da mu da wannan yayana
da gonakin mu da dabbobin mu da dabbobi daga bakin kasan shugabin shuru da abin gaba haka babu ko kwaya da yanzu ga duk sun kwashe kuma yanzu sun kwashe yanzu babu sun kwashe kuma suna nan ba su shiga ba su riga sun wuce ba suna nan a gonaki kuma suka je suna sa wannan shanakan da suka kwashe suna sa su a cikin gonaki yanzu suna ci
shanun ku da aka kwace kuma shi ake bata gonaki
bana bata gonakin da su
eh to yanzu a zaman da kuke nan kuna samun wani tallafi mai kwari daga ita gwamnati
to jiya an kawo tallafi saboda bacin rai ba mutanen mu sun ce ba su so su ba ba tallafin nan suke bukata ba suna bukatan tsaro da inganta kowa koma gidan shi
to gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta kai tallafin kayan abinci ga waɗannan ɗan gudun hijira kamar yadda shugaban hukumar bada agajin gaggawa na jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya bayyana
kawo yanzu mai girma gwamna ya bamu umarni na mu je a tabbatar da sun samu kyakkyawan kulawa maganan abinci da kuma bakin gwargwado wurin da za su kwana duk da kire suna da yawa kuma harkokin kuɗi na gwamnati abubuwan sun ragu ba kamar yadda suke a da ba
kamar yau sai ya kai nawa
yawan su za su haura 3,000 da wani abu kasan akwai mata akwai kuma yara ba za mu iya ce muku ka'idajen alƙalami ga abin da ke a ƙasa ba don kasan wasu na zuwa wasu kuma sun shiga gidajen 'yan uwansu
to kun san wani hali ake ciki akwai wani gudunmuwa ta gaggawa da aka kai musu ko
kasan mutumin da ya samu kanshi cikin wannan fitina a matsayin mu na jami'an gwamnati mu za mu kula da su kuma idan akwai kamar tashin hankali tare da su ko kuma kin yadda ko wani bore mu za mu lallashe su ne don aikin gwamnati kenan a tabbatar da an ba mutane kulawa da tsaro a kare rayukansu da kuma abin da suka tanada akwai tanaji da aka yi kuma Allah ya yarda gwamnati za ta yi bakin kokarin ganin cewa ana ta bangaren ba ta yi kasa guyuwa ba
to jama'a yau ma dai abinda lokaci ya ba mu kenan sai wani makon cikin ikon Allah za mu zo maku da wani sabon shirin a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya
kuma da Allah a gaida Mustapha Nasiru Batsari kafin mu kai ga sakonnin ku ga wannan sako
yi imani ga Allah da ya halice ni cewa kudade sun bata in ma ba su fi wannan da ake magana ba
to an samu zalunci ko gazawa sai mu zo mu shido
ba zai yiwu ba
saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kadan za a je a fada marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kuma ya tashi tsakanin mu da wasu mutane
mu ka fito zanga-zanga ba mai jin daɗi fa da ake mu ne
Masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a gwan Najeriya Niger kamar da Chadi ko kuma karfe 5 na safe a gwan Ghana domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi
shirin da ke bin sawun batutuwa da suka hada da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Za a iya sauraron maimaicin shirin ciki da gaskiya a duk ranar Talata da misalin karfe 8 na hantsi. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Nijar, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai.
To yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo kadan a cikin sakonni da kuma saurare kuka aika mana.
Sakon mu na farko ya fito daga Abubakar Sadiq Bellella, jihar Adamawa, Najeriya, yace assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Hakika tura tawagata musamman da shugaban kasar Afrika ta Kudu yayi zuwa kasashen da har-haren nuna kyama ga baki yanci rani domin neman sulhu, hakan yayi daidai da fatan gwamnati Afrika ta Kudu za ta biye diyya ga waɗanda har-haren ya shafa. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Hajiya Binta Woman Leader Doguwa, tace assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Don Allah VOA Hausa, gayawa gwamnatinmu ta Ganduje gandun aiki ina aka kwana ne wajen kammala gyara muna wutan nepa ta garinmu na dadin kowa karamar hukumar Doguwa da fatar gwamnatin Ganduje gandun aiki za ta duba wannan matsalar ta garinmu na dadin kowa. Nagode. Sai kuma sakon mu gaba fito daga Mubaraka Aliyo Banga Haruna Loki Baraduwa da Abubakar Lawali Usha Banga baki daya suka ce assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka VOA, muna fatan kun wuni lafiya dan Allah, muna son ku ba mu dama kamar yadda kuka saba domin mu mika kokan baranmu ga gwamnatin jihar Zamfara karkashin jagorancin Dr. Bello Muhammad Mutawalan Maradun don ya dubi hanyar mu wadda ta tashi daga garin Kaura zuwa Kogi zuwa Banga zuwa Kasaura da Idan Rahama, domin wallahi mu al'ummar wannan yanki muna cikin buwayacin hali sakamakon lalacewar wannan hanya. Allah ya sa kiranmu ya kai ga kunuwan da akai domin su. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Kadora da Gaga dan Fulani Warji daga jihar Bauchi Najeriya, yace assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Hakika idan har ana son kawo ƙarshen matsalar satar mutane da ya zama ruwan dare, to fa sai an fara zarta musu da hukunci bayan an kama su. Muddin ba haka akai ba, da wuya a shawo kan wannan matsalar anan kusa. Allah ya sa mun gane. Sai kuma sakonmu na ƙarshe sakon haɗin gwiwa ne da ya fito daga Usman Kasim Iringim na Arewa da mazaunin ƙasar Libya tare da magaji soja Iringim na Arewa, yace assalamu alaikum muryar Amurka da fatan ma'aikatanku suna cikin koshin lafiya. Hakika ziyarar da wata tawagar gwamnatin ƙasar Afrika ta Kudu ta kai a tarayyar Najeriya don tattaunawa da shugaba Muhammadu Buhari domin kawo ƙarshen rigingimun da ake fama da su a tsakanin 'yan ƙasashen biyu, Allah ya sa tattaunawar ta yi tasiri. Amin summa amin.
To madalla, yanzu kuma ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk wani harin da sojojin Amurka za su kai wa Iran zai zama daidai da harin da aka kai akan matatun man fetur din Saudiya, yayin da yake magana da manema labarai a safiyar jiya Litinin. A farfajiyar fadar White House, an tambaye shugaba Trump kan kalaman da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi na daurar laifin harin na Saudiya akan Iran, sai ya ce ina ganin muna da ra'ayi iri daya, muna kokari ne mu gano da lamarin. Shugaban ya kara da cewa za a san wanda ke da alhakin kai harin nan da kankanin lokaci. Jami'an kiwon lafiya na tarayya sun samar da wasu matakai na gaggawa da za su magance cututtukan huhu da sigara electronic ke haifarwa. A jiya Litinin, shugaban hukumar da ke kare yaduwar cututtuka wato CDC a takaice, Dr. Robert Redfield, ya ce ya ba da fifiko a gano abin da ke haifar da wannan yaduwar cututtuka na sigara electronic da ke haifarwa wanda har yakan kai ga mutuwa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai dai muna tuna ma masu sauraro cewa za mu yau shirin yau da gobe za a maimaita na makon da ya gabata ne. Kafin wannan lokaci, a madadin ita Hadiza Kyari da ta taimaka muka gabatar da shirin da wance ta shirya Nadia, sai kuma injiniyan Mr. Cummings Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC, nake sallama da ku. Assalamu alaikum.